Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Asabar 4 ga watan Fabrairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce ta hango wani jirgin balan-balan na leƙen asiri na China yana shawagi a sararin saman yankin Latin America. Kwanaki biyu bayan da aka gano wani irinsa a sararin samaniyar Amurka. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce a hukumance Rasha ta hada da yankunan Ukraine da ta mamaye a cikin gundumar soji ta gabashin Rasha. Yan majalisar dokokin kasar Peru sun koma toshe wani yunkurin shugaban kasar na ƙara matso da lokacin zaɓe zuwa wannan shekara ta 2023.
To kanin labarin kenan. Cikin shirin za a ji cewa amincewar 'yan takarar zaben Najeriya da yarjejeniyar babban kwamitin zaman lafiya na ƙasa ko me kwamitin zai shiga da yi yanzu?
A lokacin da suna tafiya a ƙauyuka a karaman hukumomi su nemi zaben mutane, wani irin maganganu suke yi? Suna zagin juna ko babu?
Haka kuma za a ji cewa yayin da ake ci gaba da cece-kuce kan ɗaura alhakin lalata tarbiyyar matasa kan kafofin sadarwa, za mu ji ta bakin masana.
Yanayin da kowa ya tashi a rayuwa gaskiya daban ne. Ba za ka haɗa Bahaushe da su tashi a Lagos, ba ka haɗa ta da wacce tashi a Kano, ko kuma wacce tashi a Jos ka haɗa ta da 'yan Kano. To amma kamar yadda ni dai a tunanina abu ne da sun saba yi, idan sun fito sun yi mu a midiya ba matsala ba ne.
Haka kuma za a ji cewa faɗan ƙabilanci ya ƙi ciye ciki cinyewa a wani yanki na ƙasar Ghana, sai kuma shirin adawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su a rukuki aiko mana. To amma fa sai mun fara da shan labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa wani jirgin balan-balan na leƙen asiri na China yana shawagi saman yankin Latin America kwanaki biyu bayan da aka gano wani balan-balan irinsa mai tashi sama sosai yana tafiya a sararin samaniyar Amurka. Sakataren watsa labarai na hukumar tsaron Amurka ta Pentagon, Brigadier General Pat Reeder, ya faɗa wata sanarwa ga kafafen yaɗa labarai cewa muna ganin rahotannin jujjuyawar wani balan-balan a Latin Amurka. Ya ce a yanzu muna iya gani wani balan-balan ne na leƙen asiri na China. Tun da farko a jiya Juma'a, Reeder ya faɗa wa manema labarai a Pentagon cewa an tura balan-balan ɗin da ke shawagi a saman Amurka ne domin leƙen asiri, wanda ya sabawa dokar sararin samaniyar Amurka da ta ƙasa da ƙasa, duk wanda dagewar da ƙasar ta China ta yi kan cewa an kira shi ne domin binciken yanayi. Ya ce ba zai je ga hakikanin bayani ba, amma jami'an tsaron Amurka sun san cewa balan-balan ne na leƙen asiri, kuma sun isar da sakon rashin jin daɗin su ga jami'an ƙasar China a matakai da dama. Rasha a hukumance ta hada da yankunan Ukraine da ta mamaye a cikin gundumar soji ta gabashin Rasha, a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya a yau Asabar a cikin rahoton tsaronta na sirri. Ma'aikatar ta ce labarin haka ya ta'allaka ne kan wani rahoto da ya bayyana cewa an sanya yankunan Donetsk da Luhansk da kuma yankunan Zaporizhia da Kherson a ƙarƙashin wata rundunar komanda mai anini uku da ke da mazauni a Rostov-on-Don. Rahoton ya ce sai dai kuma da wuya wannan yunkurin ya yi wani tasiri nan take a cikin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a jiya Juma'a sun cimma matsaya kan ƙayyade farashin tataccen mai da Rasha ke fitarwa. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta faɗa wata sanarwa cewa yarjejeniyar ta biyo ne bayan farashin ɗanyen man da Rasha ke fitarwa da aka ƙayyade a watan Disamba, wanda kuma ya taimaka wajen inganta manufofin takaita babbar hanyar samun kudaden shiga ta Rasha da take samar da kudade ga yakin ta da Ukraine da ya saba ka'ida. Faforuma Francis ya nemi jajantawa jama'ar kasar Sudan ta Kudu da suka dade suna shan ukuba a yayin da ya soma cikakkiyar ranar farko ta ziyarar sa a kasar da ke fama da tashin hankali da fatara da rikice-rikice, ta hanyar karfafawa shugabannin addini da mataimakansu da su yi wa al'ummar su hidima. Bayan isa a sabuwar kasar a ziyarar farko da wani faforoma ya taɓa kaiwa a jiya Juma'a, Francis zai kwashe tsawon ranar yau Asabar wajen addu'o'i ga ma'aikatan majami'a, kana da kuma 'yan kasar Sudan ta Kudu da yaƙi da ambaliyar ruwa da kuma sauran tashe-tashe hankula suka tilasta musu barin gidajensu. Anses musamman yana mai da hankali kan bukatun matan Sudan ta Kudu, waɗanda rabin su aka yi musu aure kafin su kai shekaru 18, waɗanda kuma ke fuskantar barazanar musgunawa da azabtarwa, kada kuma suke fuskantar mutuwa a lokacin haihuwa mafi yawa a duniya. Bari mu tambayi kan manufar kasancewa shugabannin addini a cikin kasar da yaƙi da tsana da tashin hankali da kuma fatara suka daidaita, inji Francis a majami'ar St. Teresa da ke Juba babban birnin kasar.
To nan ba da jimawa, martala zai kawo mana ƙarshen labarin duniyar. Kafin nan, yayin da ake ci gaba da tunkarar babban zaben Najeriya, babban kwamitin ƙasa na tabbatar da zaman lafiya ya ƙara nanata ƙudurinsa na ganin cewa zaben ya wakana cikin lumana a faɗin ƙasar baki ɗaya. Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kwamitin ke ci gaba da jagorantar shirya yarjejeniyar zaman lafiya da mutunta juna a tsakanin 'yan takarar gwamnoni a wasu daga cikin jihohin ƙasar. Bayan da 'yan takarar gwamnan jihar Kano suka rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya a baya-bayan nan, wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Rabaran Faza Atta Barkindo, wanda ya wakilci shugaban kwamitin, tsohon shugaban ƙasa Janar Abdulsalami Abubakar.
Shi General Abdulsalam da Membobin Peace Committee aikinsu shi ne su tabbatar musamman a lokacin zabe da kuriya. Kuriyar nan kamun a yi ta lokacin da aka yi ta bayan an gama wa salama, kasa ta sami salama. Saka hannun nan shi ne yanzu za mu bi hankali da hankali mu ji a lokacin da suna tafiya a kauyuka a karaman hukumomi su nemi zaben mutane, wani irin maganganu suke yi, suna zagin juna ko babu da sauransu. Idan mun ga waɗannan abubuwa suke faruwa, mun ka kuma wannan zai kawo mana wani tsabani a lokacin zabe. Dole a kira hankalinsu. Za mu ci gaba, muna bincike, muna kallonsu, muna sa kunnuwa da ido a ƙasa mu ga yaya ko za su yi biyayya ga abin da yau suka sa hannu a kai. Ba mutanen da suna neman zaman gwamnan Kano su kai suka sa hannu ba. Akwai yan INEC su sun sa hannu, shi dan doka wato police commissioner shi ma sa hannu. Wannan ya nuna cewa in har akwai abin da ya fi karfin mu, sun karya dokan da ta fi karfin mu. Dokan ba wanda kai suka sa hannu akai ba, akwai dokar kasa, akwai dokar INEC. So za mu dauki sunan su da abubuwan da suka aikata mu mika ma yan sanda ko mu mika ma INEC, domin su ne suna da hukumar da kuma yanci su yi wani abu akai.
Mana kamar kana cewa waɗannan ka'idodi da kuka shimfiɗa da suka sanya hannu kun tattaro su ne daga dokokin hukumar INEC da dokokin hukumar 'yan sanda?
Mu ba mu da dokan kanmu, dokokin ƙasa ne daga ciki muka ɗauko, amma mu kuwa muna da hali kuma muna da daraja, muna da alfarma wanda za mu kira waɗannan mutane su zo su zauna su sa hannu a kai. Ka san a ƙasar mu a Najeriya ba dokar yan police ko kuma INEC kaɗai ba, wata rana za ka yi ka kira manyan addini, manyan masu sarauta, su ne kuwa za a iya a kira su su zo su yi taimako. Wato ana kira alternative dispute resolution. Banda hukuma kuma akwai waɗanda zai za su sa hannu su ba da shawara domin mu sami salama. To mu kuwa a ɓangaren nan muke aiki. Idan akwai abin da ya fi karfin mu, dole ne mu ɗauki waɗannan abubuwa mu ba hukuma wanda aini kasa ta ba ta yanci su su yi ma waɗannan abin da ya kamata.
Akwai wasu a jihohi da kuka yi irin waɗannan ko kuma a Kano ne kawai aka yi ba na shugaban
ƙasa? A yanzu haka muna da jihohi 15, Kano na cikin ɗayanta. Mun yi a Edo, mun yi a Osun, mun yi a Ekiti. So muna da jihohi 15.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya wannan tattaunawar. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar.
Masu shari'a a jiya Juma'a sun wanke Elon Musk daga zargin alhakin asarar masu saka jari a wata shari'ar da ake tuhumar zamba bisa sakonninsa na Twitter a shekara ta 2018 da ke kirarin ƙarya na cewa ya tanadi kuɗaɗe domin sai hannayen jarin kamfanin ƙera motoci masu amfani da lantarki na Tesla. Sakonnin na Twitter sun aika da farashin hannayen jarin kamfanin na Tesla, yayin da su kuma masu hannayen jarin suka gurfanar da Musk a gaban kotu. Suna cewa hamshaƙin attajirin ya yi ganganci a wani yunkurin murƙushe masu saka jari da ke ƙalubalantar kamfanin. Alƙalan sun shafe kusan sa'o'i biyu suna tattaunawa kafin komawa zaurin zaman kotu na San Francisco, inda baki ɗayansu suka yi ittifaƙin cewa ba wanda ya yi wata halayya ta damfara ta hanyar saƙonnin na Twitter ma abin da ya biyo bayansu. Musk ya wallafa saƙo a shafin Twitter yana bayyana farin cikinsa akan hukuncin tare da yabawa alƙalan kan hikimarsu ta gano cewa bai aikata laifi ba akan hada-hadar ta kamfanin na Tesla. Kan hikimarsu ta gano cewa bai aikata laifi ba akan hada-hadar ta kamfanin na Tesla. Yan majalisar dokokin kasar Peru sun koma toshe wani yunkurin shugaban kasar na ƙara matso da lokacin zaɓe zuwa wannan shekara ta 2023. Masu zanga-zanga a kasar sun buƙaci gudanar da sababbin zaɓuka, to amma majalisar dokoki ta ƙi yarda da hakan. A jiya Juma'a, wani kwamitin majalisar dokoki ya yi watsi da ƙudurin dokar sabon zaɓen da shugaba Dina Bolote ya gabatar tun ma kafin a gudanar da muhawara akan ƙudurin. Kasar ta Peru ta kasance a cikin rikici tun a farkon watan Disamba, sa'adda aka kama shugaban kasar na wannan lokacin Pedro Castillo bayan yunkurin rusa majalisar dokoki da gudanar da mulki bisa dokar dikiri. Boluarte shine mataimakin shugaban kasa na Castillo a lokacin. An kashe gwamman mutane a zanga-zangar da aka yi a kowace rana da ta mamaye daukacin kasar tun sa'adda aka kama Castillo. To sai dai kuma 'yan majalisar dokokin sun maido da lokacin gudanar da zaben da ada aka shata yi a shekara ta 2026 zuwa watan Afrilun shekara ta 2024.
Murtala Faruk sanyin ne kenan karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, kafin mu koma Najeriya za mu leƙa ƙasar Ghana, inda aka samu ɓullar faɗan ƙabilanci a yankin Baku da ke arewa maso gabashin ƙasar Ghana, lamarin da ya sanadiyar asarar rayukan fararen hula. Wakiliyarmu Hawawa Abdulkarim na ɗauke da ƙarin bayani.
Faɗan ƙabilanci da yake cinyewa a garin Bako da ke arewa maso gabashin ƙasar Ghana ya yi sanadiyar mutuwar farar hula 10. Mutanen garin Bako suna zargin sojoji da suka tafi raba faɗan ƙabilanci a garin da kisan 'yan farar hula, wanda saboda kasancewarsu musulmai tuni aka ba da gawawwakinsu domin binne su kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Iyalan waɗanda suka mutu sun kira ga gwamnati da ta tabbatar da adalci saboda an kashe musu iyalai ba bisa ka'ida ba. Ɗaya daga cikin iyalan da suka rasa rayukansu ya ce, mutanen da aka tura garin Bako domin kare rayuka da dukiyoyin al'ummar Bako su ne mutanen da suke kashe al'ummarmu. Sun kashe mu na mutane 8 waɗanda suke bakin aikinsu. An rabi wata mata a kafada. Yayin da muke magana a yanzu an ce mini suna kasuwa suna korar mata 'yan kasuwa. Ba san aikin soja a kasuwa ba. Muna son sanin wanda ya bada izini a harbe mu. Kashin da ya shafi dukkanin bangarori biyu da ke fada kuma dukkaninmu mun shigar da kara. Don haka mu 'yan kabilar Kusasawa muna neman a yi mana adalci cikin gaggawa. A bangaren sojojin Ghana sun musanta zargin kisan farar hula 10. Sun bayyana a wata wasika da suka fitar cewa mutum 6 da suka kashe dukkanin su na dauke da makamai. Ministan yankin kuma Stephanie Yakubu ya ce, wannan yakin Bako da yake cinyewa. Muna iya kokarinmu don ganin an zauna lafiya a garin. Muna tare da ministan cikin gida, ministan tsaro, shugaban soja, shugaban 'yan sandan Ghana da masu ruwa da tsakiya harkar tsaro domin mu tattauna kan yadda za a kawo zaman lafiya a garin Bako. Akwai mamaki yadda lamarin ke ƙara ta'azzara kuma muna ganin akwai manyan laifuka a ciki da siyasa waɗanda suke da tasu manufar da ba sa so a kawo ƙarshen yakin. Zan dau wannan damar yin kira da a zauna lafiya a garin Bako saboda garin Bako yana murƙushewa. Ministan yankin Bako ya ƙara da cewa, tattaunawar mu shine mu gana da bangarori biyu ta yadda zamu kawo ƙarshen yakin Bako. Babban abin tashin hankali shine yadda kungiyar jihadi ke dabba wajen iyakan Ghana, wanda akwai yiwuwar sun kusa shigowa Ghana ta garin Bako. Sannan ga halin da Bako ke ciki, tuni dai muka yi kokarin jin ta bakin rundunar soja bayan fitar da wasikar musanta kisar farar hula 10 da kuma jami'an 'yan sanda, amma abin ya ci tura. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Hawa Abdulkarim. To daga Ghana sai mu koma Najeriya. La'akari da irin rawar da kafofin sada zumunta na yanar gizo ke taka rayuwar al'umma ta yau da kullum. Ƙwararru na ganin lokaci ya ɗauki ƙwaƙwaran mataki wajen magance matsalolin da ka kunno kai sakamakon sakacin wasu daga cikin fitattu a kafofin sada zumunta, musamman waɗanda suka fito daga yankin arewacin Najeriya. Duba da ire-iren abubuwan da suke wallafa a kafofin da ke yin tasiri wajen gyara ko ba tarbiyyar al'umma. Wakilin Shamsi Hamza Ibrahim na ɗauke da wannan rahoton.
Daya daga cikin manyan abubuwan da ke tasiri a rayuwar dan Adam shine amfani da kafafen sada zumunta, inda miliyoyin al'ummar duniya ke mu'amala da su. To sai dai wasu kan shiga ne don su sada zumunci, wasu kuma don su yi suna ko neman kuɗi. A yankin arewacin Najeriya, yanda wasu da suka yi fice ta hanyar samun mabiya masu ɗimbin yawa a kafofin sada zumuntan ke amfani da su, abin damuwa da takaici ne matuƙa, musamman yanda suke zubar da kimar addini da al'ada. Ƙwararru a fannin fasaha na ganin bin doka da kuma amfani da kafofin sada zumunta yanda ya kamata abu ne mai matukar wahala, kamar yanda Yusuf A. Yusuf ya ce, da za a yi ayyukan Allah ba wani abu na lalata tarbiyya, to ba lalle ne fitattun nan su samu magoya bayan da suka tara ba, balle har su samu kuɗin shiga.
Mutanenmu da suka zo suka fara yin wannan sabon tsari na kafafen sada zumunta da ya fito, mutane da yawa sun fara amfani da su, kuma su da yawa sun sha wahala ganin yadda za su yi amfani da shi su samu sanuwa, kuma su yi amfani da shi su samu kuɗi. Hanyoyin samun kuɗi dai da yawa za su buɗe maka, saboda ka samu attention ɗin mutane da mabiya. Kafin ka kai wannan gacin za ka wahala, kuma za ka ɗauki lokaci. To sai ya kasance mutane suka gano wata hanya wanda take mara kyau ce, amma kuma shortcut ce. Yanzu nan kawai a cikin watanni kawai sai ki ga mace ta yi suna, kawai ta zama tana da mabiya miliyoyi, sai ki ga tana da jama'a, an ba da hankalinta. Abin da yasa shine suna amfani da weaknesses ɗin dan Adam ne. To wannan abu shine mata da yawa suke amfani da shi, sai ki ga suna shigar banza, suna kalamai na banza da na batsa da abubuwa, sai ki ga mutane kawai nan da nan mutane sun maida hankali kansu. Kuma abin mamaki shine inda wani ne zai je nasiha ya wa'azi, ga bara a bashi wannan attention din ba. Mata da yawa sai suka dauki abun har ma ya zama ruwan dare kawai. Yau mace ta fara yin social media, amma wata ɗaya sati biyu take ga ta yi popular.
To dan jinin ta bakin su kansu fitattun, muka tuntubi Dr. Na'ima Idris, wata matashiya da ta yi fice a kafofin sada zumunta, ta kuma shaida cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba.
Yanayin da kowa ya tashi a rayuwa gaskiya daban ne. Ba za ka hada Bahaushe da ta tashi a Lagos ba, ka hada ta da wacce ta tashi a Kano, ko kuma wacce ta tashi a Jos ka hada ta da ƴar Kano. To amma kamar yadda ni dai a tunani na, akwai wanda zaki gani wasu daga gidajensu kuma abu ne da sun saba yi, su dan sun fito sun yi mi a media ba matsala bane. Amma kamar in ka san in kai wani abu zai fito media, sannan kuma iyayenka su gani, zaka ji shakkan yin hakan. So duk wanda ni dai a tunani ya, wasu zaki ga sun fito suna yin asu abubuwan, wasu kamar ba su da mafadi ne, wasu kuma iyayen bayan da suka iya da su, wasu kuma iyayen is normal su a wajensu ba matsala bane, haka al'adan su ko ince tarbiyyar gidansu take. To sai dai a ce dai to Allah bai kawo sauki.
To sai dai ana ganin iyaye za su taka rawan gani wajen kiyaye tarbiyyar ƴaƴansu, kamar yanda Hajjia Asma'u Umar Meriga ke cewa.
Gaskiya iyaye za su sa ido, su sa ido akan yaransu, duk da yaran suka wasu sukan yi bara ma sanin iyayensu ba a cikin ɗaki, musamman yara mata zan su shige. Kiga wata tana magana ma ƙasa ƙasa ta san cewa iyayenta ma ba su san tana abin da take yi ba. To gaskiya ya kamata a sa ma yara ido, a kuma nuna musu tsoron Allah duk inda suke. Idan suka yi abin da ba kyau za su watsa ma duniya, za su zubar da mutuncin gidansu ne, za su zubar da mutuncin kansu ne, za su zubar da martaban mu na arewa ne.
Kafar sada zumunta dai makaranta ce ta zaman kanta, domin ko ba komai sanin ne mutane ke bibiyar fitattu don su kwaikwayi yanda suke tafiyar da al'amuransu na yau da kullum. To sai dai yanda hakan ke tasiri a rayuwar mutane abin dubawa ne. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin samun labarai da dumin su. To yanzu anan Washington DC agogo na cewa karfe 10 da kusan minti 19 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da shugaban hukumar kiyaye hatsarin rata kasashiyar jihar Ogun, Ahmed Umar Yaldu, akan yadda hukumar Road Safety take gudanar da ayyukanta na kiyaye hatsarin a Najeriya. ga kuma tattaunawarsu da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal.
Tuki abu ne wanda ke buƙatar total hankali, hankalin mutum gaba ɗaya, natsuwa ta yi, ka amfani da hancinka, ka ji wani kauri wanda baka saba ji ne ba, cikin mota din yana hita daga cikin motan, daga motan ka ne koko a daga motocin da kake haɗuwa da su ne, a koko ka ji wani irin ƙara abinnan ƙara wanda yake baka saba da ji ne ba, wanda ke shin daga tayu ne yake zuwa ko daga cikin injin koko daga ina, no koko so many things dey so ko ka jona bana gingedi karkata haka da sauransu. So duk ana koyon mutane irin wannan abubuwan, saboda haka wannan makarantar ta fi abin nan, amma kaga shi karan mota shi yana can baya ya makale babu ran shi, wani lokaci ma kilan kwana yake ana tuka mota din kwana yake, wasu ma suna faduwa, sai sai direba shi yana can yana jan mota bai ma san yaron motar shi ya fadu ba, sai a zo ma a rasa a gaggawa kai a ci a rasa sanin tawa ITC wane ne ma, you know, wani lokaci ma sai kaga cewa kafin especially kafin rosin tisu kaga cewa ma wasu za a yi taka su ma har su zo su kare ba wanda zai dauke su, amma dai zuwan rosin tisu kaga duk wannan Allah ka sauki wannan ko da karfe nawa da ya abu ya faru ana kira mu rosin tisu su dauke mutum a je a adana shi.
Shin lasisin tukin mota da na maza da na mata duka ɗaya ne?
Da na maza da na mata duka ɗaya ne.
Da lasisin tukin babban mota da na karamar mota shi ma ɗaya ne?
A wajen materials ne, that is kayan aikin su duka ɗaya ne, amma category irin kamar so zai iya cewa girman su, girman takarda, kamar a ce mutum ya je makaranta misali ya yi digiri, ka san digiri yana zuwa class by class, akwai first class, akwai second class, second class amma kashi kashi ne, akwai third class, akwai pass ma da sauransu, amma haka in za a bada shi duk quality certificate din ai duk quality guda ne, ai duk digiri ne kuma duk quality guda ne, so to ka kuma dushi VC ne ko ai da jama'a shi ne duk kamar irin haka ne, amma an san da cewa wannan first class ne idan aka nuna su, wannan a ce misali second class sai ko third class ne, kaga duk an san nan shine bambanci, to su kaga kamar shine wannan bambancin su.
Masu hawan babur su ma suna da license?
Suna da license, su ne class A, su ne na farko ma suna da license.
A jihohin Najeriya misali akwai makarantun koyon kananan motoci, su ma manyan motoci akwai makarantun su na koyon su a san jihohin Najeriya?
Akwai makarantun su, sai dai ba su yi wa baka bar na kananan motoci, da yake su kananan motocin kaga sun fiwa, amma kuma akwai manyan fleet operators wanda suke su suna da nasu manyan motoci tiriloli ko tankoki 50-100 wasu dubbai ma, to kaga irin waɗannan su suke ɗaukar bin su mu zo mu su kira mu zo mu taimaka musu wajen recruitment dauka ma'aikata direbobi da sauransu, so suna mun taimaka musu sun establish nasu driving school, suna driving school din su, suke koya ma drivers din su direbobi din su da su sun tabbatar wanda su iya mota su yi passing mana certificate din su aje da sauransu ai processing ai musu license, so kaga irin wannan kamfanonin manyan kamfanonin akwai kamfanin da na sani wanda yayi celebrating recently shekara motar su ko ɗaya ba ta hasari ba cikin shekaru uku, ko so ɗaya kuma suna da motoci sun fi 2000 a hanyar nan, suna zuwa kowane sashi na ƙasar nan.
To wannan ya faru ne a sakamakon wato horon da aka ba direbobin kenan?
Sakamakon horon da aka ba direbobi, kuma based on wannan jadawalin da hukumar ƙasa ta tsara ta ba su, shi suke amfani da shi.
Idan aka kama mutum yana tukin mota babu lasin, menene hukuncin sa a bisa doka?
Idan aka kama mutum yana tuka mota bai da lasin, na farko impounding motar nan za a yi karbe tunani, ba za a bar shi ya ci gaba da tuka motar nan ba, sannan za a yi mashi tara wanda ba za ta kasa naira 10,000 ba, sannan ba za a saka motar nan ba sai ya ji ya processing driver license nan ya same shi, sannan a ba shi motar nan, ko kuma ya zo da wani driver wanda yake fully qualified ya cancanta yana da license, mun dura mun ga wannan license din na kwarai ne jami'in, to sai shi a saka motar, amma da sharadi cewa wannan mutum kada ya sake jan motar nan ba tare da license din shi ya fito ba.
Bincike ya nuna cewa ba a ba mutanen da suka cancanta license tukin mota, me zaka ce a game da haka?
To ban gane mutane wanda ba su cancanta ba, misali
kaman wasu na bin ta bayan gida sai amfani da kuɗi sai a ba su license don su tuka mota.
A to ina mai tabbatar maka Hassan Umaru Tambol cewa license yanzu da muke bayarwa is full fraud proof, yana da wuya a yi jabin shi, za a yi samun jabin misali ka gane wanda yake the same material ake yin shi suka yi ake wanda ake yin original din shi ake yi amma once ya kasance ba abin hanyar da ya dace ba aka karbi license din tour wallahi yana ga maka jibude saboda once license din ba a capture din shi ba a sashi ba ya cikin wajen aje bayanai na kasa ka gane da yake mu rusuti mu ne muke kosoya mu ne muke da muke tattara wannan bayanan to once idan ba ya cikin wannan kundin na tattara wannan bayanan da driver license na kasa to wannan license ba jinin bane.
To masu sauraro a nan ne kuma za mu jatsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin shi bakon namu Ahmed Umar Yaldu, shugaban hukumar Road Safety jihar Ogun, da wakilin mu Hassan Umar Tabuwal, da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yako makirin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yako makiri, yanzu kuma lokacin da zan karanto wasu daga cikin sakon da ku masu sauraro ke aika mana ta email. To sakonmu na farko ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rigal Maram Shagari da Faruku Mahaikarau ga Sokoto. Suka ce a gaskiya akwai bukatar hukumar zaben Najeriya INEC ta ƙara kokari wajen baiwa 'yan ƙasa ƙwarin gwiwar fitowa rumfunan zaɓe, saboda mafi yawa idan aka tambaye su waɗanda suke cewa ba za su yi zaben ba, babban dalilin su shine ba su da tabbacin INEC wajen baiwa wanda ya ci zaɓe zabansa. Allah ya sa mu dace, amin summa amin. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce muna kira gwamnatin babban bankin Najeriya da ya baiwa bankuna damar rabawa jama'a naira 100,000 a kanta maimakon naira 20,000 domin mu samu saukin wannan matsalar canjin kuɗi ya janyo mana. Sako daga Isuhun Dila Faki. Sai kuma sakonmu na gaba ya ce 'yan takarar mukamin siyasa da ke yakin neman zaɓe, kada kwaɗayin mukami ya sa idanuwan ku su rufe rif, har ku rinka yi wa jama'a alƙawarin da ba za ku iya ba ko da kun hau mulkin. Da fatan za ku ji. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar murya jama'a, da Isa Baba Ali direban J5 garejin Mando Kaduna. To mun gode wanda suka samu dama, wanda ba su samu dama ba karanta ba, gobe za mu ƙara dawa da wasu. Yanzu kuma lokaci da muka muku labarai amma a takaice.
Jirgin takaice ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa wani jirgin balan-balan na leƙen asiri na China yana shawagi a saman yankin Latin America kwanaki biyu bayan da aka gano wani balan-balan irin sa mai tashi sama sosai yana tafiya a sararin samaniyar Amurka. Sakataren watsa labarai na hukumar tsaron Amurka ta Pentagon, Brigadier General Pat Reeder, ya faɗa wata sanarwa ga kafafen yaɗa labarai cewa muna ganin rahotannin jujjuyawar wani balan-balan a Latin America. Russia a hukumance ta haɗa da yankunan Ukraine da ta mamaye a cikin gundumar soji ta gabashin Russia, a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya a yau Asabar a cikin rahoton tsaronta na sirri. Ma'aikatar ta ce labarin haka ya ta'allaka ne kan wani rahoto da ya bayyana cewa an sanya yankunan Donetsk da Luhansk da kuma yankunan Zaporizhia da Kherson a ƙarƙashin wata rundunar komanda mai anini uku da ke da mazauni a Rostov-on-Don. Faforuma Francis ya nemi jajantawa jama'ar ƙasar Sudan ta Kudu da suka daɗe suna shan ukuba a yayin da ya so cikakkiyar ranar farko ta ziyarar sa a ƙasar da ke fama da tashin hankali da fatara da rikice-rikice, ta hanyar ƙarfafawa shugabannin addini da mataimakansu da su yi wa al'ummarsu hidima. Bayan isa a sabuwar kasar a ziyarar farko da wani faforoma ya taɓa kaiwa a jiya Juma'a, Francis zai kwashe tsawon ranar yau Asabar wajen addu'o'i ga ma'aikatan majami'a kana da kuma 'yan kasar Sudan ta Kudu da yaƙi da ambaliyar ruwa da kuma sauran tashe-tashe hankula suka tilasta musu barin gidajensu. Masu shari'a a jiya Juma'a sun wanke Elon Musk daga zargin alhakin asarar masu saka jari a wata shari'ar da ake tuhumar zamba bisa sakonninsa na Twitter a shekara ta 2018 da ke kirarin ƙarya na cewa ya tanadi kuɗaɗe domin sai hannayen jarin kamfanin ƙera motoci masu amfani da lantarki na Tesla. Sakonnin na Twitter sun aika da farashin hannayen jarin kamfanin na Tesla yayin da su kuma masu hannayen jarin suka gurfanar da Musk a gaban kotu. Suna cewa hamshakin attajirin ya yi ganganci a wani yunkurin murkushe masu saka jari da ke kalubalantar kamfanin.
To masu sauraro, da haka ne muka karshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da muka muku shirin tare da kuma Dadi Balewa da ya hada shirin ya kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Musa Sidrak. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare. Assalamu alaikum.